take sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum mai saurari. Barkamu da murjin yau Lahadi 25 ga watan Yuli na shekarar 2020. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin daga nan birnin Washington DC. To kafin ku ji rahotannin da muke dauke da su ga muhimman kanin labarai.
Prime Minister Britain Boris Johnson ya ce gwamnatinsa ta kasa gane yanayin cutar COVID-19 a tsawon lokacin da ta yi tana yaduwa a kasar. Kasar India ta ƙara tsaurin sharuɗin yin cinikayya da makwabtanta, matakin da ake ganin ta ɗauka ne kan China. Manzon Amurka na musamman na tabbatar da zaman lafiya a Afghanistan ya ce a baya-bayan nan tashe-tashen hankula sun yi yawa a kasar, amma abin bai shafar sojojin gamayya.
Kanin labaran kenan aka saurara. To bayan an sha labaran duniya, za a ji ta bakin shugaban riko na jam'iyyar APC a Najeriya game da makomar jam'iyyar a zaben gama gari na shekara ta 2023.
Sannan duka riga malam masallaci ne, duk wanda ya ma maganan cewa akwai zama da aka yi ma aka yi tunani inda shugaban jam'iyyar zai fito yanzu mai shi ya ma ƙarya kuma ba maganan gaskiya bane fa matsayin jam'iyyar APC bane a yanzu.
Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wasu cibiyoyi da za su taimaka wajen yaki da matsalar tsaro. Ko me al'umma ke cewa game da waɗannan cibiyoyi?
Ba su samun nambobin da ya kamata su samu, ko kuma wani lokaci idan an kira ko da za su zo ba sai an gama abin da za a yi, an gama bannar da za a yi.
Sannan muna ɗauke da rahoto kan yadda tsuntsayen bowa ke sanya barazana ga samar da abinci a yankin Sokoto a Najeriya. Kana muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta email. Amma kafin nan bari mu fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Prime Minister Britain Boris Johnson a wata hira da gidan talabijin na BBC ya yi da shi jiya Juma'a ya ce a tsawon makonni da kuma watannin barkewar annobar corona a kasar, gwamnatinsa ta kasa gane yanayin wannan cutar. A tabakinsa, mai yiwuwa abu guda da bamu yi la'akari da shi ba shi ne yawan yaduwa da cutar ta riƙa yi salin alin daga wannan mutum zuwa wancan. Akwai abubuwan da ya kamata a ce mun fahimta game da yadda za a iya daƙile wannan cutar a matakin farko, a cewar Johnson wanda ya warke daga cutar ta COVID-19. Ya ƙara da cewa wataƙila akwai wasu abubuwan da ba mu yi daidai ba. Burtaniya na da masu ɗauke da cutar kusan 300,000 a cewar jami'ar Johns Hopkins, kuma waɗanda cutar ta kashe a ƙasar sun kai kusan 46,000. Kasar India ta ƙara tsaurin sharuɗin yin cinikayya da makwabtanta, matakin da ake ganin ta ɗauka ne kan China, yayin da ta ƙaddamar da manyan ƙasashe biyu na Asiya ke yi a kan iyakokinsu na wajejen tsaunukan Himalaya ta sukurkuta dangantakarsu irin yadda bai taɓa faruwa ba cikin goman shekaru. A sabon ƙa'idojin da ta shimfiɗa a wannan satin, inda ta ce duk wani kamfani daga makwabciyar ƙasa muddin yana neman kwangila daga gwamnatin India, to sai ya samu takardar izini ta fannin tsaro da kuma siyasa daga ma'aikatar harkokin cikin gidan India. Gwamnatin India ta ce dalilin hakan shine inganta tsaron India ta waje da kuma ta ciki. A yanda ba a ambaci kasar China ba a sabbin ka'idojin, labudda sabbin matakan za su yi matukar shafar kamfanonin China da ke neman manyan kwangiloli a India, a cewar kwararru a fannin cinikayya. Manzon Amurka na musamman na tabbatar da zaman lafiya a Afghanistan ya ce a baya-bayan nan tashe-tashen hankula sun yi yawa a wannan kasar da yaki ya daidaita. To amma yawan waɗanda abin ya rutsa da su a ɓangaren jami'an tsaron gwamnatin Afghanistan da ke fafatawa da 'yan Taliban ya gaza na shekara ta 2019 da kashi 35 zuwa 40 cikin 100. Zalmi Khalilzad, mai wakiltar Amurka na musamman kan batun sasantawa a Afghanistan, ya kuma lura cewa babu wani sojan Amurka ko na rundunar gamayya da Taliban ta kashe tun bayan da Amurka ta rattafa hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan tawayen Taliban a watan Fabrairu don kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru kusan 19 ana yi a Afghanistan, wanda shine yakin da Amurka ta fi dadewa tana yi. Khalilzad, wanda ya wakilci Amurka har aka cima yarjejeniyar, yayi wannan bayani ne a wani taro a birnin Washington ta yanar gizo wanda cibiyar tabbatar da zaman lafiya ta Amurka ta shirya.
To kafin Ibrahim ya sake karanto mana sauran labaran, zamu duba rahoton mu na farko. Baya ga raɗaɗi da ke kai kawo game da makomar jam'iyyar APC a zaben gama gari na shekara ta 2023, inda ake hasashen cewa jam'iyyar za ta fitar da shugaban jam'iyyar daga arewa maso gabas, wanda hakan zai baiwa jigo a jam'iyyar Bola Ahmed Tinubu damar zama ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar. Dan sanin gaskiyar zancen, abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya tambayi shugaban jam'iyyar na Riko kuma gwamnan jihar Yobe Alhaji Mai Malabu ne da kuma abin da yake cewa.
Ba gaskiya a ciki wannan duka riga malam masallaci ne, duk wanda ya ma maganan cewa akwai zama da aka yi ma aka yi tunani inda shugaban jam'iyya zai fito yanzu mai shiya ma a ƙarya, kuma ba maganan gaskiya bane, ba matsayin jam'iyyar APC bane a yanzu.
To maganar da ake da shi na jam'iyyance maganar zonin, ku za ku martaba wannan ko ku babu maganar wannan a cikin tsarin ku?
Kwata-kwata ma ba a yi ba yi. Yanzu ne ma aka so mutuntuba na shugabanni, manyan shugabanni da suke cikin wannan jam'iyya. Ba a zo magana ma a ina ne za a dauki shugaban jam'iyya ba. Ba a zo magana a zauna a yi zonin ba. Sai lokacin da aka yi magana aka zauna aka yi zonin, a nan kuma za mu sanar da ku, za mu sanar da 'yan Najeriya abin da ake ciki.
Kana nufin ka ce kenan al'ummar Najeriya su sa ido, ba za su ga wani dan takara na shugaban ƙasa daga kudancin Najeriya ba, daga arewaci zai fito, kake nufi kenan?
Nace maka duk yanzu ba riga malam masallaci ne duk wanda ya ma maganan takara a yanzu. Mu abinda muke yi yanzu muna so jam'iyyar mu dukkan abin da ya addabi jam'iyyar nan mu tabbatar cewa an sha kansa. Jam'iyyar nan tana nan daram kamar yadda take, kuma insha Allah za ta ci zaɓe 2023.
To al'umma da dama suna tunanin cewar kaman ka karkata a wani bangare tunda an ganka a jihar Lagos, kuma ana da zargin ko tunanin cewar ka zauna ka gana da Tinubu da tunanin shine dan takarar ku a 2023. Menene gaskiyar wannan magana?
Ai kada ka manta Tinubu jigo ne a jam'iyyar APC. BC akan dai jigo ne a jam'iyyar APC. Dukkan abin da za a yi kuma dole ne a hada da su in ya zo maganar shawarwari, domin su ma 'ya'yan jam'iyya ne. Amma maganan wani dan takara ko kuma ga inda dan takara yake, kada ka manta yanzu muna shekara na farko a wadi na biyu na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda kuma akwai shekaru uku da zai da lafiya insha Allah. Duk abin da zai karkatar da tunaninmu kan maganan takara a yanzu bai ma taso ba.
Menene gaskiya da irin ikirarin da jam'iyyar ta PDP take yi cewar gazawa ku ne yasa 'yan Najeriya suka fara hankoro da maganar shekara ta 2023 tun ba a gama shekarar farko ba?
Kai kana maganan jam'iyyar PDP. Dan Najeriya ba zai manta da la'anin da jam'iyyar PDP ta yi wa Najeriya ba. Domin idan baka manta ba, idan kuma masu sauraro za su iya tunawa, lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya hau, jihohi da kananan hukumomi aksari a Najeriya ba sa ma iya biyan albashi. Sai da ma aka agaza musu daga gwamnatin tarayya na wata da watanni, sannan suka fara iya biyan ma albashi. Kabar ma sauran harkoki na tattalin arziki da more rayuwa na yau da kullum, kabar ma maganan wannan. To saboda haka dukkan maganan da wani mutum zai faɗa za a iya saurare shi, amma ba wai maganan ɗan jam'iyyar PDP ba da yake shekara 16. Ko maganan tsaro da kake yi din, maganan tsaro abu ne ba na kwana ɗaya ba, abu ne da yake tabarbarewa a ƙarƙashin kulawan wasu. Sun ki su kula, su gyara, su nema sojojin mu kayan aiki, su tabbatar cewar an samu gurgudo ci gaba a ƙasa, yadda ma mutane ba za su karkata wajen maganan ta'addanci ba. Wannan su ne abin da ya dunkule ya kawo rashin tsaro a Najeriya, wanda har yanzu dinnan ake fama da shi. To saboda haka kar ma mu koma baya muna tunani ko kuma muna maganan abin da jam'iyyar PDP ta yi, domin in abin da jam'iyyar PDP ta yi ne talakan Najeriya ba zai yi sha'awan jam'iyyar PDP ba, domin ba abin da suka tabuka a Najeriya da za a yi tunanin cewar jam'iyyar PDP ta zo da wani sabon bayani da mutanen Najeriya za su saurare su.
Yusuf Aliyu Harande kenan a tattaunawar su da Alhaji Mai Malabu ne, shugaban riko na jam'iyyar APC a Najeriya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim dauke da ƙarin labaran duniya.
To Aisha, wani alƙali a Amurka ya ba da rashin gaskiya ga jihar Oregon ta yammacin Amurka, wadda ta nemi ta taka burki ma jami'an tsaron gwamnatin tarayya. kan irin matakan da suke daukawa game da zanga-zangar da ake yi kullum yomin a Portland, wadda akasari kan rikide ta zama ta tashin hankali. Alkalin gunduma na Amurka Michael Mossman je Juma'a ya zartas da hukunci cewa jihar ba ta da hurumin shigar da kara a madadin masu zanga-zangar. A karar da ta shigar, jihar na neman a takaita matakan da jami'an tsaron ke daukawa yayin da suke kama mutane musamman idan ba a aikata wani abu tartibi ba. Karar da Attorney General din jihar Oregon Allen Rosenblum ta shigar da zargin jami'an tsaron na gwamnatin tarayya da kama masu zanga-zangar ba tare da tartibin laifi ba, kuma ta wajen amfani da ƙarfin da ya wuce misali. A halin da ake ciki kuma, jiya Juma'a wata kungiyar lauyoyi ta maka gwamnatin Amurka a kotu don hada mayar da wasu yara ƙasashensu na asali da gwamnatin ke shirin yi bayan da ta tsare su a wani otel. Kungiyar na nuni da matsalar cutar corona. Masu otel din na Hampton Inn Suite da ke McAllen, jihar Texas, sun faɗi da daren jiya Juma'a cewa sun kawo ƙarshen bayar da ɗakuna don tsare yara. Hukumar shigi da fici da harkokin kwastam ta Amurka ICE a takaice ita ma ta tabbatar cewa an kwashi dukkan yara daga otel din kwanaki biyu bayan da jaridar Associated Press ta bayar da rahoton cewa otel din na ɗaya daga cikin otel uku da aka yi ta amfani da su har sau 200 wajen tsare yara. To amma hukumar ta ICE ta ki ansa tambayoyi kan inda aka kai yaran, tana nuni da dalilai na tsaro. Dambun masu zanga-zanga sun bazu kan tituna a birnin Khabarovsk na kasar Rasha a yau din nan Asabar saboda fusata da suka yi da kama gwamnan yankin mai farin jini, aka kuma maye gurbinsa da wani na hannun damar gwamnatin Rasha wanda bai ma taba zama yankin ba. Masu zanga-zangar sun yi ta daga kwalaye masu dauke da sakonnin da ke cewa a sako mana Sergey Furgal, gwamnan jama'a, a yayin da zanga-zangar a birnin da ake kira Gabas Mai Nisa wanda ke daura da kan iyakar kasar China mai tazarar kilomita 6,100 gabas da Moscow babban birnin kasar ta Rasha ke kara tsanani. Yan jarida a birnin Nakobors wanda ke nesa sosai da birnin Moscow sun ce gangamin na yau Asabar shine mafi girma tun bayan da aka fara zanga-zangar a wannan wata. Jami'an tsaron gwamnatin tarayya ne suka kama gwamnan a farkon wannan watan kan zargin kisa a karo da dama a shekara ta 2004 da 2005. An kai shi Moscow inda zai kasance a kurkuku na tsawon watanni biyu kafin a fara shari'ar. Furgal, wanda ɗan jam'iyyar Damakar ne mai sassaucin kishin ƙasa, ya musanta wannan zargin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Ganin yadda matsalar tsaro ke ƙara ƙaruwa a wasu yankunan Najeriya yasa gwamnati fito da sabbin hanyoyi na zamani don shawo kan wannan matsala musamman ma a arewa. Gareka Isa Lawal Ikara.
Cibiyoyin tattara bayanan gaggawa don magance matsalar tsaro dai na cikin tsare-tsaren da gwamnati ke ganin za su taimaka wajen dakile matsalar tsaro a fadin Najeriya baki daya. Ministan sadarwa da tattalin arziki na zamani Dr. Isa Alfantamu dai shine ya kaddamar da waɗannan cibiyoyi a wasu jihohin Najeriya baki daya. A cikin jihohin kuma har da jihar Kaduna da gwamnatin jihar ta ce a gaskiya irin wannan cibiya za ta taimaka matuƙa. In ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan.
Na farko za su sake fadada dama ko kuma kafa wadda 'yan kasa suke da ita na isar da bayanai na gaggawa ga jami'an tsaro da kuma gwamnati. Har wa yau kuma lamba wanda za a yi amfani da ita za ta kasance lamba ce gajeruwar lamba guda uku saɓanin na wayar salula wadda ta kai 11. To kaga mutane suna iya haddace lambar wayar da zaran sun gan wani abu kaga za su ankara da jami'an tsaro ko kuma gwamnati. Batun tsaro mutane sai sun shiga an gwama da su. Ga lokacin da ka bugo in ba maganan tsaro za kai ba za a katse maka hanzari.
Shi wannan sabon tsari akwai haɗin gwiwa ne da gwamnatin jiha tun da gwamnatin tarayya ce ta kaddamar koko su za su yi abin su kawai dai su rinka ba ku bayani.
Maganan tsaro ai ta shafi kowa da kowa. In ba ka manta ba satina ta gabata shi minista Dr. Ali Fantani ai ya zo Kaduna. Wannan abu cibiyar kuma ana Kaduna take. To ka ga akwai cudanin cude ka. Akwai abubuwa na hadaka wadda za mu dinga yin aiki tare da su. Mu wannan abun ya mana daɗi, wannan abun mu za mu kusance su domin mai duk abin da za mu iya mu haɗa hannu domin a tabbatar da an inganta harkar tsaro a duk faɗin jihar Kaduna.
Masana harkar tsaro dai na ganin akwai buƙatar gwamnati ta dauki wasu matakai tukuna kafin a ce ta kaddamar da irin wannan cibiyoyi. Manjoyi Hayashin Komaritaya na cikin masanan da ke da irin wannan tunani.
Irin yanayin da muke ciki a Najeriya, inda har a ce komai a daidai yake, abin zai matuƙar tasiri, matuƙar zai taimaka, domin kusan ko ƙaramin yaro ya san wannan lamba zai iya danna ta ya kira kuma ya bayani in ma neman ɗauki ne ya faɗa. To amma babban matsala da kuma irin abin da za a iya cin karo da shi mafi yawan lokuta shine, na ɗaya mafi yawan kamfanonin sadarwa waɗansu lokuta ana samun tangarɗan shigan waya kai ta nema ba ta tafi ba. Na biyu kasancewar kuma yanda yanayin jami'an tsaron namu suke, za ta yiwu ka kira wayan ma ta shiga amma a rasa wanda zai baka kula a kanta. Ko kuma na uku ya kasance ma an baka kulan amma kuma kayan aikin da za a zo a cimma a inda kake a kawo ma ɗoki sai shi ma ya zama cikas. To wannan suna daga cikin irin ƙalubalen da ya kamata a ce duk an yi gyara a kai sannan sai a samar da irin waɗannan hanyoyi na zamani. Don kusan kullum ita Najeriya tana ƙoƙarin ta kwaikwayo irinsu ƙasashe ne akan abubuwan da suka yi na cigaba, amma ba ta ƙoƙari ta samar da irin abubuwan da ya kamata ta samar.
To ko me ra'ayoyin al'ummar jihar Kaduna game da wannan sabuwar cibiyar tattara bayanan gaggawa don dakile matsalar tsaro?
Farko dai suna na Saminu Abubakar Alfanteka Market. Gaskiya wannan abun tatsuniya ne cewa in aga abu a kira jami'an tsaro, wannan raba number bai da wani amfani, saboda kaddara mu muna barikito su mutanen kauye fa, ko a barikin ba in ka kira wayar ba wanda yake zuwa.
Sunana Alhassan Kabir Rahman Malima Karfi Local Government. Gaskiya ba zai yiwu ba sakamakon tunda sun taraba nambobi ba a samu, kuma mutanen kauye su da suke kauye ta ya za su samu tsaro, ba su samun nambobin da ya kamata su samu. Ko kuma wani lokacin idan an kira ko da za su zo ba sai an gama abin da za a yi, an gama bannar da za a yi.
Assalamu alaikum, sunana Usman Abubakar. Ban samu labarin cewa an sanar da wata lamba cewa in an samu matsala za a kira kai tsaye ba.
Sunana Awwal Sana Abbas Dakaci. To gaskiya yanayin Najeriya dai shaci fadi ne, so wannan dai alƙawari da suka yi gaskiya da kamar wuya.
Jihar Kaduna dai yana cikin jerin jihohin arewacin Najeriya da ke fama da matsalar tsaro. Amma gwamnati ta sha nana ta buƙatar ganin al'umma su ma sun ba da irin nasu gudunmawa wajen tabbatar da an dakile dukkanin damuwa, kuma irin waɗannan cibiyoyi da za su ba da dama ga al'umma don kira su bayyana halin da suke ciki na tsaro na cikin irin guraren da gwamnatin jihar Kaduna ke ganin za su taimaka. Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
An gaida Isa Lol Ikara. A daidai lokacin da manoma ke daftacin amfanin nomansu a wasu sassa na Najeriya, sai gashi manoman yankin Sokoto sun soma kokawa akan barazanar tsuntsayen buwa suka soma yi musu, abinda ka iya kawo cikas ga amfanin gona da ake tunanin samu. Ga Muhammad Nasir Sokoto da rahoton.
Barazanar da tsuntsaye masu jan baki suka soma yi wa manoma a yankin Sokoto yana zaman tamkar murna ta koma ciki ga alamun da aka gani na samun kakar abinci mai kyau a wannan shekara. Yanzu dai manoma ba su da zaɓi illa yin amfani da dabarar nan ta gargajiya ta kore tsuntsaye, tamkar yadda wannan matashi a yankin Dangishuni ya yi sammako a gonarsa yana yi.
Sunana Faruk. Gaskiya ina kore tsuntsuna dan saboda ina mana kwanna da ya gaci yake mana kwanna, dan ka bashi ka baka to ka korawa shi ya towa. Gaskiya yana cin albarka abin gan, don an yi tsirin nan ina kama hanya canyiwa, dan sun ka wu da nan sun ka kwanta ga gona. Allah banda za su yi ma ba karama wannan za su yi ma ba. Gaskiya an dai ka dan kora suna dan ragewa bisa ga yadda suka towa. Da
wani manomi Sambo Abubakar ya ce tsuntsayen yanzu haka suna addabar dukan gonakin da abincin da aka noma ya fara kosawa.
Addabar da suka yi mana da zarar gero ya yadda kai, to zaka ga sun hidubu sun taho ga gona sun sabka suna shanye wannan zangarniyar dan abin da ya hito da suna kwalkwale shi su sanya ta zama soshiya.
Shugaban kungiyar manoma ta Najeriya da shin jihar Sokoto Murtala Gagaru Minannata ya ce yanzu haka kashi 2-3 na kananan hukumomin da ke jihar Sokoto suna fama da wannan matsalar.
Muna son mu ji halin da sauran kananan hukumomi suke ciki domin mu hada rahoton mu gaba ɗaya mu aika mu ma'aikatar gona ta jiha da ta tarayya domin su ɗauki mataki wanda za a taimaka manoman mu saboda wannan tsuntsun da ya addai mutane.
Na tuntubi jami'an ma'aikatar gona ta tarayya mai kula da feshin maganin kashe kwari da tsuntsaye ya umakeri kagara kan wannan batun, duk da yake ba a wuce wata daya ba na kammala feshin maganin kashe tsuntsaye a yankin na Sokoto.
Amma bayan mun gama aiki saboda tsuntsayen zuwa suke, to sun san lokacin da amfanin gona za su yi shi yasa kaga sun san lokacin za su zo. So bayan mun wuce muna zamfar muna aiki an gama yanzu da wata ɗaya da wani abu, so mun fara samun koke tsuntsaye sun dawo. Kuma tsuntsayen ga suna zuwa daga Niger, suna zuwa daga Benin. So a Kebbi da muka je muka yiwo survey, mun samu tsuntsaye sosai suna shigowa su zo su yi mun banna su koma can Benin. So ka san harkan ƙasa da ƙasa dole sai an samu izinin shugabanni kafin mu shiga can wajen. Sokoto nan inda muke samun problem daga Niger suke shigowa. Amma locally mun samu mun rubuta report, na rubuta report ina nan na faɗa ma can shugabannin mu a Abuja wanda suke nomi na damina. Insha Allah shinkafa da nan da zai yi nan da wata ɗaya zuwa wata biyu, insha Allah za mu zo August September za mu zo tragamin za su sake dawowa ta yi feshin damina.
A watan Yunin wannan shekara ne gwamnatin tarayya ta kaddamar da aikin feshin maganin kashe tsuntsaye da kuma kwari a jihohi 12 waɗanda ke makautaka da ƙasar nan, inda ta nan ne tsuntsayen suke shigowa a Najeriya. Sai dai kuma sake samu wannan matsalar kan iya mayar da hannu agogo baya ga cigaban da ake ganin an fara samu a fannin noma, wanda gwamnatoci ke ikirarin cewa suna ba shi kulawa ta musamman. Muhammad Nasir, murya Amurka daga Sokoto, Najeriya.
Ta gaida Muhammad Nasir Sokoto. Isararo wannan shirin na zuwa maka ne daga nan birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita ta 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. To yanzu sai shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dawo lafiya. Baba ya kuma kirin ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Ai yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba ne da hira da shugaban hukumar kiyaye hatsari ta kasashiyar jihar Ogun ko Commander Ahmed Umar, wanda ya fara mana bayanai masu gamsarwa akan yadda hukumar sa take shan gwagwarmaya da direbobi akan hanya. Kamar yadda muka alƙawarinta muku a makon da ya gabata, za mu tashi ne daga wannan batu wanda yake yi cewa
waton hanyar motoci daga arewaci da kudanci
yawa ne mahada ta zama mahada. To kaga mutane masu zuwa da irin akidu daban-daban da matsaloli daban-daban, wani kila ya taso da Maiduguri zai je Lagos ta nan zai bi da sauransu. So kaga irin ilan mota ta yi a ɗankwai matsalolin da kila ya ɗaya nusun yana cewa a bari ya lallaba da ya isa Lagos ya gyara su. So mutane da za su zo da matsaloli iri daban-daban, saboda kan nan ne dai a takaice an kafi samun matsala. Sannan bayan wannan kuma ana ta gyare-gyaren hanyar nan inda aka sa diversion saboda su construction company masu gina masu yin hanyar su sa diversion ga inda za a bi. To mutane a ɗan yi hakuri a bi a hankali wurin da an ka ce a bi aka sa wannan diversion din, sai a ga an ki ana ta yi gogoriyun zai samu a wuce. To wannan yana kawo turmutsutsi har ya zo ana samun hanya ta zo ta tushe. To yana ba mu matsaloli sosai wajen gudanar da aikin mu. Wani lokaci ma saboda ruwan sama da ake yi inda aka dan gugurje saboda gyaran hanya, sai a ga ja waɗansu motoci su zo kilanta lalabiya ta kwashe su, sun zo sun faɗi ko kuma wani kilo ya zo da gudu da sauransu sai ya zo ya rabki. So wannan dai su ne suke dan ba mu matsaloli bai yiwuwanci a wannan jaha din.
Waɗanne irin matakai kuka ɗauka ko kuma kuka ɗauka don rage haɗurran ababen hawa a nan jihar Ogun?
To akwai matakai da dama kan da muka ɗauka. Na farko shi ne faɗakarwa kamar wannan da muke da kai yanzu, saboda na san kamar yadda nace maka hanyar nan da zama mahaɗa ce inda mutane suke biyowa su wuce zuwa Lagos da sauransu. Na san akwai mutane wadaya wanda suke a arewa wanda suke suna jin Hausa. So kaga muna amfani da wannan media wala faɗakar da su cewa to akwai a hankali shi tuki abu ne wanda ke bukatar natsuwa da kuma hakuri. So har muna amfani da dai kafafen yada labarai muna faɗakar da mutane muna zaburar da su akan cewa ayi hakuri ayi tuki cikin natsuwa. To bayan wannan kuma muna bi mazauna inda muka san su drivers misali suna taruwa, su ma muna dan faɗakar da su lokaci domin a dan lura da su cewa muhimmancin dai shi hakurin nan da kuma ayi tuki cikin natsuwa a kuma kula da abun hawa. Shi ba in yana bukatar wani dan gyara kada a ce ayi manage kuku a bari a isa guri kaza a da ya nemi ya nuna alama yana bukatun gyara ai kokari a gyara. Muna dai fadakar da su dai a takeici. Bayan wannan kuma gaskiya muna bi da abinda muke cewa enforcement wato kama irin dai a kama mutane wanda suke masu laifi. Bayan ka fadakar da mutum cewa yayi kaza kada yayi kaza da sauransu, to ai kuma ya kamata ka dan biyo da ni da ladar tasuwa. To wanda muna biwa da wannan ladar tasuwa din, you know, a dan kama mutane a wasu tara su je su biya wannan tara. Kuma ana yin ta ne don mutum ya ji radadin wannan kudin da za a sa ya biya haraji cikin asusun gwamnati don kai ji ya ƙara yin irin wannan gobe
da kuma shawukan waɗanda ke da tsaurin kai kenan
yawa da kuma shawukan waɗanda suke da tsaurin kai su ma duk muna bu wannan enforcement din duk muna yi
shin matakan kare haɗarin da wannan hukumar take ɗauka don rage wannan hadari a jihar Ogun suna tasiri
gaskiya suna tasiri kwarai da gaske suna tasiri don muna ganin ragon al'amarin kwarai da gaske a duk lokacin da muka fita muka yi fadakarwa ko da irin wanda muke yi ko na gangami ko na fita mazauna su ko kuma irin wannan amfani da kafafen yada labaran muna ganin canji gaskiya sosai dai ka san shi mutum da yake ajizi ne ya kammanci so shi yasa lokaci muka dan yi fadakarwan ta hanyar kafafen yada labari irin naku da kuma bi a fadakar da su mazaunan su da kuma shi ainihin enforcement din so it's a continuous process ba wai bari ake ba dan ayi kawai yanzu shi kenan ana is continuous
wajen wannan fadakarwa da kuke yi kuna amfani da yarurruka da yawa musamman nan kasar Yarbawa ce kuna amfani da yaren Yarbawa wajen fadakar da su direbobi da fasinjoji waɗanda suke Yarbawa ne da harshen Yarbanci
kwarai muna fadakarwa da yare daban-daban da yake nan kaga mai garin Yarbawa ne akwai Yarbawan da suke zuwa suna yin programs a gidajen radio da television ma sannan ni ma nakan je in yi na turanci kuma kaga gashi ina na Hausa yanzu so muna yin yare daban-daban har Ibo ma akwai wanda muke da Ibo wanda yake shi Ibo ne kuma akan bada waɗansu topics hakanan wanda suke relevant a lokacin da ake bukata sai je a yi a cikin yare daban-daban
ko akwai wani haɗin gwiwa da hukumar road safety ke yi da sauran hukumomi masu aikin kiyayewa da kare haɗura kamar yan sanda civil defense da sauransu a jihar nan don kare rayukan jama'a
kwarai da gaske shi dama aikin kiyaye hatsari ai kusan na kowa da kowa ne to balle nan a Ogun state su jami'an security jami'an tsaro dukkan su haɗe yake wuri guda su muna da abin da ake cewa synergy muna taimakekeniya ga juna haɗin kai muna da wannan kwarai da gaske nan yana da kyau kwarai da gaske su periodically wani lokaci idan za mu hita enforcement lokaci idan za mu hita irin wannan enforcement din really mukan hada da yan sanda mukan hada da sojoji da civil defense duk mukan hada wani lokaci mu ɗebe sojojin da yan sanda mu je tare wani lokaci mu ɗebe sojoji da yan civil defense ko yan sanda da yan civil defense ko kuma mu je da yan sanda kai ko da sojoji kai ko duk mukan da dan jijiya amma mukan da amfani da akwai wannan sanaji kwarai da gaske
to bayan haɗin gwiwar da kuke yi da jami'an tsaro wajen tabbatar da an kare haɗura shin ko akwai wata tattaunawa da hukumar kuke yi da sauran masu ruwa da tsaki kamar direbobi masu motoci kamfanonin insura da ma sauran jama'a don nemo hanya daya mafita ko kuma bai daya don ganin cewa an rage yawan haɗura a wannan jiha ta Ogun da kuma Najeriya baki daya
to madalla daga wannan tambayar ce zamu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu ko komanda Ahmed Umar shugaban hukumar kiyaye hatsari ta kasa shiyar jihar Ogun da ma wakilin mu Hassan Umar Tambuwal da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haile da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ku makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma dawo lafiya
wannan ne kuma ya kai mu ga labarai a takaice.
Prime Minister Burtaniya Boris Johnson a wata hira da gidan talabijin na BBC yayin da shi ke jama'a ya ce a tsawon makonni da kuma watannin barkewar annobar corona a kasar gwamnatinsa ta kasa gane yanayin wannan cutar.
Masu sauraro duka abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan lokaci sai kuma can da dare salin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 agogon Ghana ku sake jin mu dauki da wani sabon shirin za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu voahausa.com ko kuma shafin mu na Facebook yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya hada mana shirin gaba daya da ma injiniyan mu na yau ni Aisha Mu'azzam ke cewa ku kasance lafiya ma assalamu